Hai, Gendala. Bahasa Bernipa.
Kana da gaskiya ka faɗa menene a ciki duk wani kulumboto a jihar Kano sai mun yi maganin sa
kullun ba su da aiki sai dai su rinka cin junan su ya gaiwa faɗan sa na cikin gida ya ritsa da su an yi arangama waɗansu yara kanana suka same shi suka yi mai abu irin wanda suka saba yi nasu na ɗan tsarin su na ɗan gandujiya
in ka lura ta tabbata ƙarara a yanzu in kana da uwa a gindin murhu a wannan gwamnatin in ka ci hanci da rashawa babu abin da za a ma
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain ne ta cikin shirin hangen dala shirin da kan kawo martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazartar batutuwan da suka jibanci shugabanci bisa tsari na demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin kasa ya bada dama tafiye-tafiye da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi wani abu ne da ake ganin yana taka muhimmiyar rawa wajen kawo wa wannan kasa ci gaba duk da cewa wasu na kallon tafiye-tafiyen babu wani alfanu da hakan ke haifarwa fadar gwamnatin tarayya ta bayyana cewa akwai alfanu mai tarin yawa a tafiye-tafiyen da shugaban yake yi ga misali a ƴan kwanakin nan shugaban yayi balaguro irin na aiki zuwa birnin Riyadh na kasar Saudiya inda yayin wata ganawa da manema labarai muka jiyo ministan harkokin kasashen waje Mr. Geoffrey Onyema yana bayyana makasudin ziyarar ta shugaban kasa zuwa kasar Saudiyar
Mr. President expressed his
ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi duba kan yadda alakar kasashen biyu wato kasar Saudiya da kuma Najeriya ta yadda za su kara kulla harkokin ci gaba musamman ta fuskar kara samar da albarkatun kasa haka kuma akwai batun dawo da zaman lafiya a wasu daga cikin yankunan nan gida Najeriya haka kuma ziyarar za ta kara inganta harkokin ci gaban tattalin arziki tsakanin kasashen da ke makwabtaka da wannan kasa Mr. Geoffrey Onyema ya kuma ce ziyarar za ta kara mayar da hankali kan yaki da masu kawo wa kasar nan cikas ta fuskar tsaro ta yadda za a samu cikakken zaman lafiya alabashi a samu ingantacciyar gwamnati da za ta yaki cin hanci da rashawa ministan harkokin kasashen waje kenan Geoffrey Onyema yayin da yake bayyana dalilin fitar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa kasar Saudiya To wannan kenan rage radadin rayuwa dai na ɗaya daga cikin abubuwan da al'umma ke tsammani daga masu rike da madafin iko a mafi yawan lokuta al'umma kan yi zargin masu rike da madafin ikon game da sun tura su da zummar su wakilce su alabashi su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun kawo wa wannan al'ummar ci gaban da suke da bukata idan mai sauraro zai iya tunawa dai a shekarun da suka gabata ƴan kasa sun yi zargin lalacewar wannan kasa daga hannun jam'iyyar da ke mulki a wannan lokaci banda yanayin rayuwa da wasu daga cikin ƴan kasa ke kallon ana fama da shi a wannan lokaci a shekarar 2015 da ƴan Najeriya sun yi fitar dango domin sauya wancan mulki da suke zargin baya yi musu abin da suke da bukata yayin da ƴan kasar suka zabi gwamnatin canji da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu nasarar cin zabe a cikin ta sabanin a baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shiga jam'iyyar APP wanda daga bisani ta rikide ta koma ANPP zuwa wani lokaci kada shugaban ya kara fadawa jam'iyyar CPC mai alƙalami daga bisani aka samu haɗin kan jam'iyyu wanda suka haɗar da jam'iyyar ANPP da ACN da kuma wani tsagi na jam'iyyar PDP sai kuma ita kanta jam'iyyar CPC suka rikide suka tashi jam'iyyar APC mai taken canji a shekarar 2015 din ne kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu nasarar doke dan takarar jam'iyyar PDP Goodluck Ebele Jonathan da ƙuri'u sama da miliyan 15 yayin da shi kuma Jonathan ya kare da ƙuri'u miliyan 12 da doriya kuma tun daga wancan lokaci al'ummar wannan kasa suka zuba idanu domin ganin yadda kamun ludayin gwamnatin shugaban zai kasance bayan shafe zango guda dai shugaban yake ganin akwai wasu sauran gyare-gyare da ya kamata a ce ya dawo ya gyara musamman idan ya dora a mataki na gaba al'ummar wannan kasa dai sun kara zaben shugaban a karo na biyu bisa yakinin gwamnatin za ta fiddo su daga cikin halin yanayin rayuwa da ake fama da shi amma a kallo irin na masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum na kallon wannan gwamnatin za a iya cewa an samu sauyin rayuwar a wasu bangarori yayin da wasu bangarorin kuma koma bayan haka ne ya kasance kamar yadda Comrade Bello Basi ya bayyana
an dan samu sauyi kadan in ka kwatanta shi da lokacin baya lokacin Jonathan a lokacin shugaba Jonathan muna yin kamar wata uku wata biyu ma bamu ga wutar lantarki ba amma farkon zuwan gwamnatin Buhari zaka ga an dan samu canji kadan duk da kasancewar yanzu al'amura sun kara lalacewa sannan idan ka tawo masalar tsaro zaka ga cewa a bangaren tsaro in ka kalle shi ta fuskar Boko Haram a lokacin da ya hau mulki zaka ga cewa an dan samu sauyi yadda ya kamata tun kan lokacin ma kan ya shigo mulki lokacin da shugaban rundunar sojojin Najeriya General Kenneth Minima yake kan mulki a lokacin kafin Buhari ya shigo ayin kan lura jama'a sun razana su kansu ƴan Boko Haram din ma sun razana al'amuran tsaro sun fara gyaruwa kafin al'amura su lalace gabaki daya sannan idan ka zo ka kalli masalar cin hanci da rashawa a da in aka ci ba a ganowa amma yanzu ana ganowa sai dai ba a hukuntawa in dai kana da daurin gindi kana da uwa a gindi
wato dai an dan samu sauyi amma kuma dai akwai wata a ƙasa
eh an samu sauyi akwai wata a ƙasa kamar me zan ce maka an samu sauyin canjin rigan mahaukaci ya cire jita jikin sa mai kyau ya dauko wata ya yafa kowace iri ce a fahimta ta irin sauyin da aka samu ba za ka ci gabaki ɗaya ba a samu sauyi ba amma idan ka dauko cin hanci da rashawa sauyin da aka samu shine na sauyin rigan mahaukaci saboda a yanzu in ka lura ta tabbata karara a yanzu in kana da uwa a gindin murhu a wannan gwamnatin in ka ci hanci da rashawa babu abin da za ma iya janyo ka ama appointment sannan idan ka kalli yadda ake gudanar da gwamnati zaka ga cewa a yanzu an samu koma baya misali ta fuskar waɗansu policy da gwamnati take fitarwa saboda har yanzu babu wata tartibiyar agenda da gwamnatin shugaba Buhari ta cimma wajen ci gaban talakan Najeriya babu ita misali ka dau wannan masalar rufe bodar in ka dau wannan masalar rufe bodar ba komai yake cikin sa ba an banda siyasa masu sharhi sun dade suna zargin cewa ma an yi ne dan a karye wani bangare na kasar nan kuma akwai alamun haka in tattalin arzikin kasa kake son ka gyara ja'in akwai hanyoyi da yawa da zaka gyara dole sai ka gyara yadda ake kashe kudin talakan Najeriya tun daga sama kafin ka duro kasa misali barin baka wani misali kasar da take ikirarin cewa tana son ta gyara tattalin arzikin kasa a kasar ne ake wadaka da dukiyar talakan wajen yawon banza wajen tura ƴaƴan manya karatu wajen fita harkar lafiya wajen fita hutu amma kuma a dawowe kuma ana kokarin talaka karya ce shinkafar waje bayan su ba su amfani da komai na cikin gida kasar ma ba sa son su zauna a cikin ta to in ka kalli irin wannan abun zaka ga cewa akwai rashin adalci sannan kuma akwai me zan iya ce maka akwai son zuciya a ciki sannan kuma masu lura da al'amuran yau da kullum zaka iya yarda da su cewa akwai wata a ƙasa ba wai kasar ake kallo wajen aiwatar da irin wannan
Comrade Bello Basi mai fashin baki a nan Kano daga kuma ku zo mu dawo siyasar jihar Kano mu kuma leka yankin kananan hukumomin Kirda Bebeji inda a Juma'ar nan ne kotun daukaka ƙara ta Kaduna ta bayyana zaben dan majalisar tarayya na kananan hukumomin a matsayin zaben da yake cike da kurakurai a dan haka kotun ta bayar da umarni ga hukumar zabe da ta gudanar da wani sabon zaben nan da kwanaki 60 a waɗannan kananan hukumomi idan za a iya tunawa a ranar 5 ga watan Satumba na wannan shekara kotun sauraron kararrakin zabe da ke zamanta a nan Kano ta tabbatar da nasarar Abdul Mumin Jibril Kofa na jam'iyyar APC tare da watsi da bukatar dan takarar jam'iyyar PDP Ali Dattiyako na soke zaben yankin bisa yadda ya bayyana zaben an yi shi ne cike da kurakurai bayan yanke hukuncin ne dan takarar jam'iyyar PDP Ali Dattiyako ya garzaya gaban kotun daukaka kara ta Kaduna wanda a Juma'ar nan kuma kotun ta bayyana zaben a matsayin mai cike da kurakurai a dan haka kotun ta bayar da umarni ga hukumar zabe da ta gudanar da sabon zabe nan da kwanaki 60 da yake muna wannan yanki bari mu kalle kalaman Abdullahi Sakarma na jam'iyyar APC a wannan rana ya shigo ne yana kira ga mahukunta da su kaiwa yankin su na Sakarma dauki musamman hanyoyi da bangaren lafiya har ma da bangaren ilimi
secondary school din mu da primary din mu na cikin garin Sakarma wallahi tallahi duk wani mai tunanin wani abu na siyasa din naji ana magana cewa akwai siyasa ciki muna goyon bayan wani bangare asali chairman na cigaban garin Sakarma ba dan siyasa bane so ina mai tabbatar ma da duk wanda zai fito yana kokarin juya abin da siyasa da kuma nuna cewa abun nan ba haka bane ko kuma a muna neman bukatar mu kan yanci dan a zo a mana abubuwa na cigaba dan asalin wannan yanki namu ne to baya kishin wannan yanki namu
wai alal misali sai a ce waɗanne irin matakai kuka bi wajen ganin cewa kun nusantar da mahukunta yankin kafin ka kai ga shugowa kafar yaɗa labarai kai kira ga su mahukuntan yankin
wallahi duk matakin da zamu dauka na sanin da mutanen wannan yankin wallahi tallahi mu yi mafi yawanci su ma duk ƴan wannan yankin da sun san da wannan hali da muke ciki zan yi kira kuma ga shugaban secondary school ta jihar Kano Dr. Doctor Chi ina ka tafi aiki ina ka dawo aiki ya duba tsarin ilimi ya san halin da matsalar ilimi take ciki ya duba wannan aiki da yake amana aka bashi ya waiwayi karamar hukumar kiro ya bincike ina ne secondary school din cikin garin Sakarma take mai girma gauna mai girma Agogo mai girma Balarabiya don Allah don Annabi ku dubi wannan yanki tamu a idan rahama koda ba za a mana gada a gurguje ba a dubi darajar wannan makaranta tamu ta secondary school da kuma maganan asibiti wallahi a tura committee a ji a bincika wallahi ba ƙarya bane
wai sai iya cewa ita wannan makaranta da kake hankoran cewa mahukunta su taimaka su zo su kawo muku dauki a ita za iya cewa wai me ya faru ne a wannan makaranta
kai wadannan dan jarida Allah ya ma albarka maganar da nake faɗa maka yanzu nan gaba ɗaya babu kwanuka babu kujeru ba gurin zama ba mu da malamai English da malaman Maths muna buƙatar malamai muna buƙatar makaranta ta dawo ta ansa sunanta secondary school ta mazababba awa wannan mazababba ta bawa fa ƴan siyasa suna alfari da ita fa
duk kokarin da shi mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake kan cewa ya bada ilimi kyauta kuma dole a iya cewa kuma ba malaman turanci da lissafi a wannan makaranta mai sauraro zai yadda kai kuwa
magana ake na ilimi kyauta a wannan tenon da aka dawo na second level muna goyen baya 100% amma mu muna magana ne akan matsalan da yazo ya tarar da ita muna fatan shi zai zama silan yankewan wannan matsala tunda mutun ne gogeggen ma'aikaci kuma mai ilimi mai sanin ya kamata muna ga ita sai zo wannan mazaba mai albarka yazo ya ga halin da muke ciki
to Abdullahi Sakarma sai mu ya cewa ka kaddara cewa alal misali ita gwamnati ba ta dauki mataki ba akan shi wannan makaranta da kuma hanya da kake magana akan ta shin to ku al'umar yankin wani mataki za ku dauka kenan
to na rantsa maka za ta ubangije ba ma fatan wannan gwamnati ta gama bata mana ba dan tai mana zamu dinga alfari da ita zabe mai zuwa in ba ai ba zamu tattara hannunmu mu rike mu ce ba mu ba zabe
Abdullahi Sakarma hadimi a gidan sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau har yanzu muna gidan na sanatan Kano ta tsakiya inda aka yi zargin wani rikicin cikin gida ya barke a wannan gida bisa zargin rijiya na bayar da ruwa guga na shirin hanawa domin a kallo na Isma'il mai fata kawo guda cikin wadanda suka yi imanin tafiyar sanatan Kano ta tsakiya cewa yake yi bai kamata a samu wancan rikici ba a dan haka suke kira ga masu ruwa da zaki da suke a cikin gidan da su yi duk mai yuwa wajen ganin an shawo kan wannan rikici duk da dai yace akwai wani mutum daya da shine kanwa uwar gamin matsalar
ina kira daga masoya sardunan Kano ɗan siyasan gidan mala dan Allah ko wanda ya san cewa an bata mar wanda yake in yazo get a hana shi shiga ko in ya shiga kuma a ce a fita dan Allah dan annabi a dawo ayi tafiya ta siyasa ta fahimta juna gidan malan shine gida wanda gidan siyasa wanda muke son mu gina shi gida ya zama gida standard kamar yanda yake a da
yanzu ba kake ga mai sauraro cewa ba gidan wasu man sun zo ba a bar su shi
abin da yake faruwa ne a gidan saboda haka wayanda sai gindin malan
yake faruwa
abin da yake faruwa gidan wayanda sai gindin malamu su ba san ciwon siyasan nan ba mu da muke da kudin mu da aljihun mu mu fito mu da karfin mu ba wanda yake ba mu ko naira daya a gidan nan da kudin mu muke yi yau shekara 9 muna harkan nan amma ana zuwa ana gogor mai muna go ana cewa mutanen mu mutunci ai ba daidai bane wannan
anya ko mai sauraro zai yadda kai a ce mutum kamar malam Ibrahim Shekarau dan siyasa masanin siyasa kuma sannan a ce wadanda suke zaune da shi ba yan siyasa bane
wanda suke gidan sai yan ya samu ne ibasu yan siyasan suna gefe suna kallo suna ta iya kokarin su saboda haka musamman wannan bawan Allah da yake tare da malam Abdullahi Yola wannan Yola saboda ana baka sako ka ba malam ka baka bashi takarda yaje gun malam ba za ka bayar ba ya fito ba za ka ba wanda ke da hakkin takardar ba saboda ka ni dan nan na baka takarda malam yace in baka ka ba malam takardar nan ka ja bayar baka bayar ba nazo na yi tuni na saki zuwa sobi kace idan na kare maka zancen takardar nan sai ka ci mutunci na saboda me sai siyasa ne ni kai mai kaci diyan ka ake yi to wannan abin da yasa ma na fito saboda su kan landire da ake yi a gidan malam wanda ku hada a gindin malam kuna su kan landire ba ci gaban malam kuke nema ba dan me za ku soki abin da malam yana
wai dai saboda bukatar ka ba ta biya
ni na wuce kace bukata ta fita biya ba ni ina siyasa saboda jama'a dan tafiya al'umma haka nake siyasa kaje maza bata ke tambaya kage mene yawa maza bata ka gani saboda haka ni abin da kike gane Shehu Isa direba ya gaya min da bakin sa cewa shi ba wani bane isa shi saboda haka tunda ba wani ne saka kai ka sa kanka haka ka gayan kai ka sa kanka da kudin ka saboda haka to tunda da kudin ka da wurin ka kaje ka biya wannan kudi kai wani abin to dan me zaka soki abin da kace kai baka zuwa gidan mala
me alaka Shehu Isa direba kuma da gidan mala
da yana tafiya gidan mala amma yanzu ya ce mun baya gidan mala to sai da ba sai da zaka soki abin da malan yayi saboda haka tunda baka yi malam kake son ka aibata ko kuma a shi landare da yace shi ba kwa mu'amala da shi a baya shi kake son ka suka ka aibata shi saboda haka wannan ba daidai bane ko da yake ban ga laifin ka ba laifin wayanda suke gindin malam ne da suke soki abin kisa wasu suka ji suna sokan ahmal landare matasan ne na gidan malam kamata a dube su dune yan siyasa su ne gishirin gidan nan
Isma'il mai fata kawo shuhadawo a gidan sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau kafin mu kara kome cikin jam'iyyar APC bari mu leka jam'iyyar hamayya ta PDP inda Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai ya shigo wannan fili yana mai wani irin kurman baki musamman ga ƴaƴan jam'iyyar APC Gandujiya
kullum ba su da aiki sai dai su rinka cin junan su ya gaiwa. Fadan sa na cikin gida ya ritsa da su, an yi arangama waɗansu yara ƙanana suka same shi suka yi mai abu irin wanda suka saba yi nasu na ƴan tsarin su na ƴan gandujiya, wanda kullum abin da muke fada shine shi sharri dan aike ne, kuma abin da kai za a yi ma, kuma abin da ka shuka shi zaka girba.
Wai shi wannan alƙali me ya faru da shi ne?
Ai shi jiki magayi, shi zaka je ka tambaya, ka je kai mai jaje, sannan kuma ka ce baka labarin wace irin arangama aka yi ne jiyan nan a yaka sai lokacin da lamba ɗaya je yin gaisuwar mutuwa, wanda da ya karshe mun ji labarin an ce su a soran wani gida aka cusa shi aka maida kofa a kulle saboda in banda an yi wannan to da Allah ne kadai san irin aika aikan da za a yi. Ke za muke fada shi matashi dama ko ka koya mai abin arziki ko kuma idan ka koya mai da banza wata kila abin da ka koya mai kai ma zai dawo kanka.
Wai na ka samu tabbacin wannan abu?
Gashi ina gaya maka abu ne da duniya ta gani, kowa ya san an yi, kuma inda muka ji dadi shine mu ƴan kwankwasiya babu ruwan mu su ne su suke fadan su na cikin gida. Gashi har ta gai challenge da an fara irin wannan bakar siyasar, shi yasa muke fada jagora da yazo diban matasa ai wasu ya kai su makaranta suka karo karatu, waɗansu ya kai su ya ba su abin yi, waɗansu aka ba su jari, waɗanda tarbiyyar su ta gurɓace aka kai su kiru reformatic rehabilitation, aka gyara su suka sauke Qur'ani aka koya musu sana'a aka ba su jari suka fito suka zama mutane suke dogara da kansu.
Ita ma wannan gwamnatin ta yi iyakar kokarinta wajen ganin cewa ta bi sahun abin da kuka yi.
A dauri kashi ko a bata igiya, wanda kullun suna dawo da hannun agogo baya suna nema su dawo da fadan daba, wannan abu ne wanda bai shafe mu ba, su ya su ya shafa. Kuma abinda muke gaya musu shine abinda ya ci doma ba zai bar awai ba, domin yau idan an yi wa tsohon alkali wannan aika aikar wani yana murna to wata ran lamba ɗayan ma shi za a yi ba. Shi yasa muke fada kullun ta Allah a gina matasa. Shi yasa ranar da suka tare wa jagororin mu hanya, ran da muka je garin Kwankwaso buɗe makaranta muka ce wannan bakar siyasa ce, amma mutanen da ba sa kishin Kano suka rinka murna an ci zarafin ƴan Kwankwasiya da aka je hawan daushe aka yi mana aika aika muka koka aka ce ai gara. To dan haka abin da muke fada ko baka Kwankwaso ko baka Kwankwasiya idan an yi abu na rashin da'a a fito ai tur da Allah wadai da wannan abin. Ai ƴan Kwankwasiya masu mutunci ne, masu tarbiya, kuma wanda suke girmama duk wanda yake sama da shi, domin babu kungiyar siyasar da ake da discipline irin Kwankwasiya, wanda a gaban jagoran mu kowa shiga taitayin sa yake. Amma wannan a ce a gaban lamba daya a kama dattijo irin wannan mai shekara kusan 70 a rinka gaggaura mai mari ta ko ina, wannan ba da'a bace kuma wannan ba tarbiyyar siyasa bace.
Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta Kwankwaso kawai, sai dai a kalamai irin na su Hajara Khalid cewa take yi, ya cancanci a yaba wa gwamnan Kano musamman yadda yake tare da wasu mutane a kunshin gwamnatin sa, har ma ta ce ya kamata gwamnan ya ƙara rike su hannu bibiyu.
Babu abin da zamu cewa Allah sai godiya, mai girma gwamna ka ƙara rike Muhammad Garba. Muhammad Garba mai babban suna, mutum ɗaya tankar da dubu, ya rike maka ƴan jam'iyya da kujera a hannunsa, ya rike maka ƴan jam'iyya babu kujera a hannunsa. Mai girma gwamna, mai girma gwamna ka rike Ali Bukar Makoda. Ali Makoda mutumin arziki ne, masoyinka ne, masu ƙaunan ka lillahi wa billahi ne. Mai girma gwamna ga mutu Lasu Langaro, na hannun daman ka ne mai kyauta da hannun dama hagu bata gani ba. Mai girma gwamna, ina kuma ƙara jin nawa aminin ka dan uwanka Kanar Umaru Malami. Ubangiji Allah ya kara lafiya mai girma gwamna, kujeran nan naka da ka shekara hudu kake san kuma ka kara shekara hudu. Mai girma gwamna, ubangiji ya albarkaci gwamnatin ka, ya albarkaci mu ma ƴan jam'iyya masu kaunar ka dan Allah.
Wai sai iya cewa Hajiya Hajara Khalid, me ya hankalinki ne kika shigo domin yabawa su waɗannan mukarraban gwamnati?
Ina ga maka Muhammad Garba commissioner ya da labarai, na rantse maka da girman Allah na dade a gwamnati ban ga mutum wanda yake da magana ɗaya ba, ban na dade ban ga mutum mai datta ku irin commissioner yada labarai ba. Da haka nake ƙara yaba masa, yaban gwani ya zama dole. Da haka nake ƙara yaba mai girma gwamna godiya, tunda ya tako gidan ubangidanmu, gidan baban Musa Gure, bai dauki ɗansa na cikin sai bashi kujeran commissioner Zindimemiya. Mai girma gwamna, duk mutumin da suka ka gaba a wannan gwamnati da izinin Allah sai dai ka ga bayansa ba dai ga bayanka ba.
Wai duk kalubalen da ƴaƴan jam'iyyar APC suke shigowa suna faɗi akan shi wannan tsohon commissioner yada labarai akai.
Mai girma commissioner yada labarai, a dole ka ji ya zo ya taba mai babban suna Muhammad Garba. To ka tabbata cewa ba mai kaunar mai girma gwamna bane, saboda shi da abunka a hannunsa babu abu a hannunsa, burinsa ya za a yi kuɗi su shigo ya taimaki na ƙasa. Rayuwar duniya ba a rasa makiyi, don commissioner yana da makiya a wannan gwamnatin, ba za ka yi musu ba. Amma dai mu mun yaba da halayensa mai girma gwamna, kuma wannan aminin ka ne, kuma muna sa rai ba ga wannan kujerar na commissioner 2023 ba, musamman mai Allah zai yi.
Ki jira tukunna ki ga shi mai girma gwamnan ya nada commissiononi ko sunan nasa yana ciki.
In dai babu Muhammad Garba a wannan kujerar, ai kuma zan iya ce maka to ai sai dai mu ce Allah ubangiji jirufa asiri deputy gwamna kuma muna saka rai mai girma gwamna yanda yake tafiya a tare da kai bisa amana yana rike da amananka babu dare babu rana ko kana nan ko babu baka nan
ana ganin cewa fa alaka ta yi tsami tsakanin shi fa mataimakin gwamnan da shi kansa gwamnan jihar Kano
to ai ɗan uba ne ba mu da wata matsala mu a jam'iyyar APC
Hajiya Hajara Khalid daga jam'iyyar APC Gandujiya rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a garamar hukumar birni na ƙara zafafa musamman ta fuskar jagorancin jam'iyyar inda wasu ƴaƴan jam'iyyar ke kallon jagorancin jam'iyyar na hannun Honorable Shaban Ibrahim Sharda dan majalisar birni a zauren majalisar wakilai ta ƙasa yayin da a gefe guda kuma wasu ke kallon Honorable Muntari Ishaq shine ya dace da jagorancin jam'iyyar a wannan rana dai mun karɓi bakuncin Aminu Black Gwale ya shigo ne yana mai mayar da martani kan wani abokin birminsa a siyasance a cikin karamar hukumar ta birni
abinda kullum muke gaya al'umma a cire bakin ciki da hasada a harkar siyasa wannan bahallatsar da ake a karamar hukumar birni suna dauka adawa ce ta siyasa ashe ba adawa ce ta siyasa ba saboda gashi sun gayyato jagoran ƴan hasada da bakin ciki na karamar hukumar Gwale ya shigo wannan rigimar shi isa mu kuma muka biyo shi mun san kalarsa mun san wane ne shi ina so in gaya ma a wilo dan ka suwane mai arziki ne a wilo duk inda yaje a kasan nan in a wilo yayi wani laifi ana neman sa an san gidansa in ba nan an san iyalansa in ba sa nan an san gidansa inda za an san kasuwar sa za a ganshi ina so in ga ma mun san ka mun san waye kalar ka kuma muna nan wallahi in kace kula mun ce ma daram
Aminu Black Gwale wata kila sai mai sauraro yace eh sa ba za ku bar jami'ar APC ta zauna lafiya garmar kuma
jami'ar APC kalau take
gashi yanzu kana fada tana da
Malam Kusni ban ce ma tana da matsala ba kuskure ne akan waɗanda suke bakin ciki da hasada nake ma magana banda ma mutane busu san me suke ba kai wani dan jagaliya ko wani dabgaja ka isa ka gaya gwamna wai ya ce na ba wani kwamishina ka ce wai ba ka so dan kai ya bashi waye kai jagoran ƴan hasadan nan da bakin ciki na karamar hukumar Gwale ko zabe baye shi ba dan PDP ba shi ba dan APC ba shi ba dan PRP ba shi dan abga ne ba amma mutumin nan kullum burin sa ya dauko mutane masu daraja ya ci mutuncin su mutumin nan fa haka zaka ganshi ta ja'in ta ciranci ta geza yawo budu budu kafarsa ba inda baya karada
shikenan mutun yanzu ba zai yawo ba sai a ce a kama shi a tambaye shi
malam yawo mai amfani ake so ina ka je
mai kima baka san me wani irin yawo yake
ko a mota kake za su tambaye ka ina ka je ina za ka in kana da gaskiya ka fada menene a ciki duk wani kulumboto a jihar Kano sai mun yi maganin sa kuma Muntari Ishaq ya kasai shi mai girma gwamna ya bawa shi yake so kuma shine jagoran karamar hukumar birni ba yanda
Aminu Black Gwale na jam'iyyar APC Moyewayi bangaren kasuwa a nan jihar Kano da ake yi wa taken cibiyar kasuwanci mu kuma dauki kalaman Iliyasu Koki shugaban ƴan kasuwa masoya gwamnan Kano ya leko wannan fili ne yana mai mika godiya ga gwamnan Kano bisa yadda ya kai musu dauki a filin parkin
Mai girma gwamna al'umar kasuwar Sabon Garsuna godiya akan filin parking da aka nemi ai kitabirmana aje a yanka shi to mai girma gwamna al'umar kasuwar Sabon Gari sun ce yanzu an yi godiya muna gode gogo kuma an sa ayi sauka guda biyar daya ta mai girma gwamna cewa nan saukan daya ta mai girma gogo daya ta iyalan mai girma gwamna daya kuma ga al'umar kasuwar Sabon Gari Allah ubangiji duk abin da zai kawo musu matsala Allah shige musu gaba
wai duk korafe-korafen nan da su ƴan kasuwar suke zuwa suna yi a ce kuma gashi Iliyasu Koki ya zo yana cewa a madadin su ƴan kasuwar yana mika godiya
to yanzu ba kana gani har zuwa ake a turo mutanen da MB 15 su taba mutuncin mutane ana magana cewa wai mu ba ƴan kasuwa bane mu ne ƴan kasuwa a Sabon Gari ina da rumfa a Kwari ina da rumfa a kasuwar Sun Gari ina da rumfa kuma duk mutumin da yake so ya kitimurmuna a zo a yanka wannan fili mai girma gwamna ya ce ba da yawunsa ba mai girma gogo ta ce ba da yawunta ba shi yasa muna kira da mai girma gwamna duk lokacin da za a dau MD a dau ɗan kasuwa mai girma gwamna a tuntuɓi ƴan kasuwa mai girma gwamna 2023 muke tunani
wai wannan sakon da Iliyasu Koki yake zuwa yana aikiwa ga ƴan kasuwa a iya cewa kai ne mai magana da yawun shi gwamnan
ah to Allah mun tuba mu da muka zo muka shiga ƴan konkulusin muka zo muka ciyo zaben mu alaji mutane ƴan tayi dadi wannan fa mukamin ma da aka bayar batan kai akai ba su za a ba ba mai girma gwamna rufo kura akai da fatar akuya wayannan mutane ba su suka ga dujiya ba asalin ma mun zo za mu taro a kasuwar Sun Gari wayancan mutane su suka aiko suka sa a tashe mu kuma a zo a ce wayannan mutane za a ba mukami
wai wannan mukami kami akai ne akai nadi da lauje
alaji je ka kasuwar kantin kwari ka je kasuwar sabon garka ga inda ake kitumurmura alaji magana ake a dauko yan kasuwa da ko na madoman sabon a kantin kwari
shi nadin da mai girma gwamnatin iba dan kasuwa ina da ba kenan
ka je ka taba aliya madan ka na dan jarida mana ka ji cewa dan kasuwa aka nada magana ake ba dan ka yan kasuwa bane
ai kai ka zo da korafin kai ya kamata ce ka bada
ina so a madan ka na yan jarida ka je ka taba aliba a baki na zaka je ka je ka tuntuba al'umma sabon gari wannan mutanen da aka ba yan kasuwa ne shine magana ta adalci
Iliyasu Koki shugaban yan kasuwa masoya gwamnatin Kano
Gendala ba shiga birni ba
A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabiu Jayin da na gabatar nake cewa da fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya